الرحمن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a majalisi na 10 a cikin majalis din mu na tafsirin alqur'ani mai girma da muke yi a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na alfurqan a garin Kano. Allah ya kara ma wannan gari kariya da tsari da albarka. A yau 10 ga watan Ramadan hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da ranar 15 ga watan 5 shekara ta 2019 ta miladiya, za mu tashi aya ta 90 da aya ta 98 aya ta 98 insha Allah a cikin suratu Taha. Amma kafin nan bari mu amsa tambayoyi. Tambaya ta farko, assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya. Malam dan Allah, ina neman karin bayani akan kisar annabi Musa da zuwan banu Isra'il wajen Allah, domin ayoyin da aka karanta suna nuna cewa kamar bautar dan maraki da suka yi sun yi ne bayan zuwan su wajen Ubangiji sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan ayoyin ba haka suka nuna ba. Wato khulasar annabi Musa alaihi salatu wassalam kuma inda yazo a alqur'ani a munajatin sa da Allah waje uku ne. Na farko shine wanda aka kissanta mana a farkon suratu Taha, yayin da ya ga wuta a gefen Tsur Sina, da ya je Allah madaukakin sarki ya ce masa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun. Wannan na farko kenan, daga shi sai Allah jalla wa ala. Munajatin sa na biyu shine lokacin da Allah ya tsirar da su daga Fir'auna, suka fita daga teku, suka zo daidai, suka zo a cikin Sina, Sahara ta Sina. Allah ya yi masa alkawari zai bashi at-Taura, a kuma bani Isra'il da shi a bani Isra'il za su rike at-Taura, za su rike shari'ar da Allah zai ba su a hannun annabi Musa alaihi salatu wassalam. To shine yayi masa alƙawarin kwana 30 wanda an batunta yazo a cikin suratul A'raf, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 20 fa tamma miqatu rabbih 40 layla. To wajen tafiyarsa ya tafi sai yayi gaba ya bar bani Isra'il, ba su je wajen mau'idin ba tare da shi. Shine Allah ya ce masa wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa, me ya gaggautar da kai ka bar mutanenka ka taho. To a lokacin da yake nan wajen munajatinsa da Allah da zai bashi at-Taura, a lokacin nan suka yi bautar dan maraki dan baya tare da su, ya bar annabi Harun ya ce ikhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabil al-mufsidin. Ya bar annabi Musa, annabi Harun a matsayin wakilinsa a cikin bani Isra'il. A lokacin nan bani Isra'il suka bauta ma dan maraki. Wannan shine zuwa mi'adi na biyu. Shi kadai yayi munajati da Allah, kuma shi kadai Allah ya bashi at-Taura ba tare da bani Isra'il ba, kuma shine wanda muka yi karatun jiya na wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Ya wuce gaba kafin ya bar bani Isra'il, bai taho tare da su ba wajen mau'idin, yana gaggawa dan son shauki da yin munajati da Allah, ya gabace su, su kuma suna baya. To don haka nema annabi Musa ya ce ma annabi Harun, me yasa da suka yi bautar dan maraki kai baka biyo ni ba, da waɗanda su suka yi imani ba su yi bautar dan marakin ba, ba ku biyo ni ba, kun taho tare da su, kun zo kun same ni. Lokaci na uku kuma shine bayan sun yi bautar dan maraki, Allah madaukakin sarki annabi Musa ya ce musu innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum al-ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dalikum khairul lakum inda bari'ikum. To sai suka tafi a shine domin su nemi tuba wajen Allah, shine Allah madaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya zabi mutum 70 wa khtara Musa qaumahu 70 rajulan li miqatina falamma akhadathum ar-rajfatu qala rabbi law shi'ta ahlakhtahum min qablu wa iyaya to da suka je Allah ya zance da annabi Musa sai suka ce ba za su imani ba har sai sun ga Allah wato kalwabal wa yaqultu ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadathum sa'iqatu wa antum tanzurun to wannan sune lokuta guda uku da alqur'ani ya ambace su na munajatin annabi Musa tare da bani Isra'ila ina ganin da wannan babu wani ishkali a ciki saboda haka wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa yana ishara ne ga nabiyin wanda da shine a aqibinsa bayan sa a lokacin annabi Musa yana wajen munajati da Allah bani Isra'ila suka bauta ma dan mare an fahimta akwai wani sauran ishkali ma nura amin a sai tambaya ta biyu malam me ake nufi da kissa isra'iliyat isra'iliyat shine abinda ake dangantawa ya zuwa ga banu isra'il abinda ake nufi shine labarurruka da aka samu a cikin littattafansu a cikin littattafan bani isra'il sawa'un wato at-taura da injila wadda take wajen su wadda ita ba ita ce asalin ba kun san ita at-taura lokacin da a buhtu nassar nebukadnezar da yazo ya ci baitul maqdis da yaki ya at-taura ta bata sai da aka yi karni mai tsawo sai da aka yi shekaru ba su da at-taura sai Uzair shine ya dawo musu da at-taura shi yasa sai suka ce shi dan Allah ne waɗansu daga cikin Yahudawa to a taurar da ta dawo sai shigar da ƙara-ƙara a cikinta sai wanda suke kira yanzu Old Testament da ƙara-ƙara na kissoci ba shine ainihin ta abinda suke akwai abinda yake na at-tauran a ciki amma ba shine ainihin at-tauran ba sun cancanza sun ƙaƙƙara a ciki kuma sun musanya abubuwa yana daga cikin musanyawarsu da suka ce annabi Haruna shine ya sassaka dan maraki bani Isra'il suka bauta masa wannan yana cikin Old Testament a yanzu wanda yake kun san kuma wannan mustahili ne a ce annabin Allah shine zai gina gunki da zai ce a bauta masa shi yasa kaga kamar wato Allah yayi ishara ga wannan yace ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون بذي أيها النبي هكذا دو وانا إنكاري نيجر بني إسرائيل كما أتكون وانا أقول آية دكانش وعند النبي صلى الله عليه وسلم دقوجن bani Isra'il ya kwaho alqur'ani kamar yanda kafirai suke waɗansu kafirai suke faɗa su ma kafiran marasa sani ne amma masanan sun san cewar tsakanin alqur'ani da abin da ke cikin bible kamar tsakanin sama da ƙasa inda a ce daga wajen malaman ahlul kitab malaman yahudawa ko kirista ya je ya rinka sauraro bayanin abin da ke tare da su ya kwaho ya zo ya haɗa nasa alqur'anin ai da sai ya ɗauko da gaskiyar da ƙarya duk sai ya haɗa amma me yasa ya tantance ya zamanto abin da yake ƙaryar ya zamanto alqur'ani ya bayyana shi abin da yake daidai kuma alqur'ani ya tabbatar da shi kaga aida haka ne da ba za a ce samiri ne ya sassaka dan maraki ba wanda baya cikin bible duk da akwai ambaton samiri a cikin old testament amma babu zancen cewa shine ya sassaka dan maraki amma alqur'ani kiri-kiri ya fito ya bayyana cewa ga wanda ya sassaka dan maraki magana ce da ake da ilimi daga wanda ya sani na'am saboda haka al-isra'iliyat sune kissoci da ake ruwaitowa daga cikin littafan bani isra'il annabi sallallahu alaihi wasallam yayi izini cewa a iya riwaya da gare shi yace hadithu an bani isra'il wala haraj ku rinka ba da labari daga abinda kuka ji daga bani isra'il babu laifi amma ya faɗa mana ƙa'ida idan haddathakum ahlul kitab fala tusaddiquhum wala tukadzibuhum idan ahlul kitab suka gaya muku wani labari wani zance daga abinda ke wajen su kar ku gaskata su kar ku ƙaryata su shi yasa zaka ji ana cewa akhbaru ahli alkitab la nusaddiq wa la nukadzib labarikan da suka zo daga ahli alkitab ba ma gaskatawa ba ma karyatawa sai dai mu ce amanna billadhi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun mun yadda da abinda Allah ya saukar gare mu da abinda Allah ya saukar gare ku kuma ubangijinmu da ubangijinku duk ɗaya ne amma mu musulmi ne gare shi mun miƙa wuya mu in kun zo kuma in kun zo kun miƙa wuya wa qul lil ladina utul kitaba wal ummina a aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma alaykal balagh na'am to da kina fata an fahimta to wannan sune ake cewa isra'iliyat ana babu laifi ai hikayarsu amma an yi hikayarsu a kashi uku ne labarukan bani isra'il kamar yadda ibnu kathir ya bayyana akwai wanda ya dace da abin da ke cikin alqur'ani wannan jazman zamu gaskata shi ba dan mun gaskata abin da yake hannunsu ba a'a dan mun gaskata alqur'ani cewa wannan abin shine daidai kuma ya tabbatar da abin da ke hannunsu shi ma daidai ne na biyu abin da ya saba abin da ke cikin alqur'ani ko hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan qat'an zamu karyata shi kuma yana daga cikin abin da su ne suka canza suka musanya na sakon Allah ba za mu yi imani ba na uku shine wanda yake alqur'ani bai gaskata shi ba bai kuma karyata shi ba to wannan shine la nusaddiq wa la nukadzib ba ma gaskatawa ba ma karyatawa kuma ibnu kathir yace yawan irin waɗannan ba su da wani abu na hukunci ko na wani yaki na aqida a ƙarƙashin sa yawanci zaka ga irin ƙarin bayani ne na abin da ya faru na kissa kamar ko a ce ga irin ga wace irin bishiya ce aka hana annabi adam ya ci watakila a cikin isra'iliyat sai ka samu wannan a samu bayanin wace bishiya ce ko kuma a abin nan a ina kogon ahlul ashabul kafi yake a wani gari ne alqur'ani ba zai faɗa ba to irin wannan da zaka shine a cikin abubuwan isra'iliyat wanda babu wani abu na aqida ko na aiki da yake da alaka da shi sannan wannan yace na biyu yaro ne ya gudar min da kuɗi ɗan shekara 12 wanda bai balaga ba da zan yi masa Allah ya da zan yi masa Allah ya isa sai kuma na tuno ba a fara rubuta masa zunubi ba to malam ya ci banza kenan a bai ci banza ba abin da ya kamata ku gane wato a cikin shari'a akwai abin da ake ce ma alhukmut taklifi da alhukmul wad'i alhukmut taklifi shine nauyin da Allah ya dora mana kowane rai to wannan shine da yaro ba a dora masa ba kamar sallah kamar yin azumi a wanda bai balaga ba ba dole bane in bai yi ba ba shi da laifi kamar hajji kariya in yi kariya babu kyau amma ba shi da laifi ba za a rubuta masa zunubi ba to amma akwai abin da ake ce ma al-khitabul wad'i shine abin da Allah ya hukunta idan wani sababi ya afku to ga abin da za a yi idan sharadi kaza ya cika to ga abin da za a yi idan wani abu wanda yake mani'i ya zo to ba za a yi abu kaza ba kamar yanzu to abin da ya danganci amana da kuɗi hukunci na kuɗi wannan yana da cikin kitabul wad'i dan haka yaro in yana da dukiya za a fitar mata da zakka ba dan kitabut taklif bane dan haƙƙin dukiya ne kitabul wad'i ne saboda sababi na zakka shine kuɗi ya kai misali sharadinta ya kai shekara shekarun yaro ko hankalinsa ba shi da alaka da zakka sabab wato khitabul wad'i in sababin ya tabbata za a yi dan haka wannan in ka bama idan yaro ya tafi da kuɗin mutum akwai janibin laifi to wannan shine ba shi da laifi janibin taklif cewa yayi yaudara ko yayi zambi cikin aminci amma cewar sai ya biya wannan wajibi ne yana nan a kansa yana nan a kansa saboda ka bai ci banza ba idan ka same shi yana da kuɗi ya biya ka in ba shi da kuɗi ka ci gaba da kiwonsa duk ran da ya samu kuɗi ka je ka ce ka taɓa gudu da kuɗi na biya ni kuma in yake biya in ka shi gaban alƙali zai hukunci kan ci in kana da shaida alƙali zai hukunci dole a ciro daga cikin kuɗinsa a bayar ko kuma waliyinsa in yana da kuɗi wanda yake nasa na gado ko kuma na kyauta da ake da aka yi masa yana hannun waliyinsa ka je wajen waliyinsa wajibi ne ya biya ka kuɗin ka domin shi wannan biyan kuɗin da suka salwanta wannan khitabul wato al-khitabul wad'i hukunci ne da Allah ya rataya da wato wato da ake cema at-ta'wid anil mutlafat ya wato biya akan abinda mutum ya salwanta ya zamanto shine sanadiyar salwantarsa wannan zai biya amma laifi babu laifi a wajen Allah akan cewar yayi wannan dan haka karkace zaka dake shi kai dai kai ka karbi kudin ka sannan wannan yace mallan dan Allah ayi min karin bayani akan falalar shafa'i da wuturi saboda na kasance ina sake da ita in shafa'i da wuturi sunna ce mai karfi annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah zadakum salatan hiya afdalu indakum min humurin na'am Allah ya kara muku wata sallah tafi falala a gare ku daga abaku garken wato jajayen raƙuma waɗanda suke a wajen larabawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shine duki wato shine imwanin duke da tafi komai to kaga cewar Allah ya kara muku sallah ga kuma falalarta ga matsayinta ya nuna muhimmancinta don haka nema wanda baya yinta yana daga cikin hukuncin da malamai suke masa suna sarrafar da adalarsa ba za a masa hukuncin cewa adali ba ne wanda yake da gangan yana barin shafa'i da wuturi in ana neman adalai su shaida to ba a neman irin wannan in ma aka kawo shi zai shaida za ka iya zuwa ka je ka soki shaidarsa ka ce wannan alkali ba mai yarda da shaidarsa ba alkali zai ce saboda ne ya ce saboda baya shafa'i da wuturi kuma mun san shi wasa yake da ita saboda haka sai a ce to kai je ka nemo wani shaidar ba wannan ba to kaga wannan abinda zai sarrafar da shaidar mutum kuwa ai kaga musulmi bai kamata ya yi wannan ba tunda bai zamanto yardajje ba wajen musulmi tunda Allah ya ce ne man tarzauna min ash-shuhada sannan ya matsayin addu'ar da mutum yake yi wa kansa idan liman yake yin al-qunut shi kuma sai ya dinga yi wa kansa da iyayensa addu'a a aka nemi wani wajen addu'an ka yi ba a lokacin qunut ba shi lokacin qunut in liman yana addu'a amin zaka yi sai Allah ya hada ku a cikin qunutin in liman ya manta bai yi irin wannan addu'a ba babu laifi ka ce da Allah ya liman a rinka sa iyaye a cikin addu'a sai ya zamanto ta shiga amma kai taka sai ka yi ta a sauran wurare ga sujada kamar wani liman a wani daga cikin manyan limamanmu Allah ya kara masa lafiya wai aka ce a lokacin da ake ta fitinar yakin Saddam da shigowar America da sojojinsu da suka yi aka ce liman ba mu ji kane masu Isra'ila sai su America addu'a ba a cikin kunuti sai kawai Iraq da Saddam da sauransu yace a wannan na bar musu sujada wannan na kyale su a sujada saboda haka akwai waɗansu wuraren da za ka yi na'am sannan a wannan yace Allah ya ƙara mana lafiya mutum ne ya je masallaci ya yi sallar asuba bayan ya dawo sai ya gama ji a jikin rigarsa yaya zai yi idan maziyi ne ya gani ba maniyi ba in maziyi ne ya gani ba maniyi ba tunda yana da yaqini a lokacin da ya yi sallah akan cewar ya yi sallah da alwalarsa kuma bai san akwai wannan najasar a jiki ba maziyi najasa ne saboda haka idan yana da yawa idan ya zamanto ba irin wanda aka yi masa afuwa ba ne shine dan kadan wanda yake bai fice alamar wato sisi ba wanda yake yanzu ku yara ba su san sisi ba tabo da ke jikin tabo wanda ke jikin kafar jaki in wato bai yi yawan wannan ba kamar dai a ce abin nan 1 centimeter radius radius na kwankwalafi rob girman rob haba ba rob ba rob ai silai ne kwankwalafi ni ban san kwankwalafi sun ba ne ni dai titi na sani na'am to in dai kun san geometry kun kuka dauki da'ira circle ta centimeter daya kuka yi ta wato diameter dinta 2 centimeters to wannan shine haddin ta diameter 2 centimeters eh titin ma bai eh kwarai da gaske amma kon menene kwankwalati ko me eh kamar wannan abin na tsakiya wanda yayin jannan ba wanda yayin wannan jan shine daidai shi a cikin tsakiya kun gaisa ai ko dan jannan na'am yanzu ba a ganin zaki da alfadari sannan me ya halarci sawa mutum suna Abdul Muttalib babu laifi Abdul Muttalib tunda sunan babu laifi a sanya wa mutum Abdul Muttalib dan ba ana nufin cewar ibada ta Allah ba dan shi ma Abdul Muttalib inda aka kira shi an kira shi bawan Al Muttalib wanda shine yazo da shi dan uwan mahaifinsa da yaje ya dauko shi daga Madina saboda hasken sa yawanci masu haske ana ganin kamar irin ƴan Sham ne suka zo to ƴan Sham kuma yawanci sai dai wato a bayi ne da akan sayo daga can sai aka dauka bawa ne na'am to sai tambaya ta karshe da yake an ce lokaci yayi Allah kara mallan lafiya dan Allah mallan ina son ne na ji karin bayani kan MGB Global saboda ina so na saka kuɗi amma ina jin tsoron fixed profit naji an ce ta taba yin bayani akan sa nagode Allah kara ma mallan lafiya eh wannan irin wanda suke karban kudaden mutane suna cinikin kuɗi suna cinikin forex to kuma suke suna cewa ga abinda suke ganin za su ba mu kowa na riba duk wata riba wadda take iyakantatta to sun ce suna da license daga wajen dama tsoron irin wannan ya zaman to kaje ka shiga mu'amala da wanda yake ba shi da license ko kuma kaje ka shiga mu'amala da wanda shari'a ba ta yarda da ita ba to suna da license na investment advisory daga SEC dan haka idan SEC za ta iya bincikar wato hukumar kula da hannun jari za su binciki abubuwan da suke yi su tabbatar kan cewa sun dace da irin sharaɗin da suka gaya wa mutane saboda haka babu iskali ta wannan nahiyar iskalin ta nahiyar shari'a ne shi cinikin forex da duk wanda yake cinikin forex yana da illa guda biyu da idan mutum ya tsira idan mutum ya kiyaye su to cinikinsa halattacce ne babu laifi a kansa illa ta farko ya zamanto ana yin jinkiri wajen biya ko wajen karɓa ko kuma sayan kuɗi ba za a biya ba sai daga baya mutum ya sayi dala wadda take ba za a biya shi ita ba ko ba zai karɓi delivery ba ya karɓa sai bayan wata ɗaya ko sai bayan sati ɗaya abinda ake ce ma future ko forward to wannan haramun ne dan a cinikin kuɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce az-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fidda mithlan bi-mithli yadan bi-yad dole ya zamanto hannu da hannu kaga jinkiri ya sanya shi ya riban nasa ta shiga ciki sharadi na biyu illa sa biyu shine abinda ake ce ma margin trading shine baka cinikin forex sai kaje ta hanyar wato akwai abinda suke wuri da suke baka platform ne wanda anan ne zaka rinka zuwa kana cinikin ta hanyar broker dillali to shi kuma wannan dillalin idan ya baka dama ka zo kai amfani da website ɗinka inda yasa zaka yi to kuma yana baka wato abinda ake ce ma margin zai baka damar kai ciniki kusan kashi 100 na abinda ka mallaka alal misali idan abinda ka tara na jarinka dala 1000 ne dala 10,000 ne za ka ciniki da shi to shi zai baka dama kai ciniki na dala miliyan 1 wato sau 100 to amma duk cinikin da kai a kowane ciniki da kai yana da kamashi to idan kai asara dala 10,000 dama a wajensa za ka ajiye to zai zabtare daga ciki shi ba zai dauki asara ba duk da kaga idan kai riba idan kaga watakila a cikin dala 10,000 ribar da ka samu watakila dala 16 ce to kaga tunda yanzu kana da dama kai ciniki a miliyan 1 kaga 16 sau 100 zai zamanto ribar da ka samu dala 16,000 da kudinka bai fi ka samu dala 16 ba amma tunda ya baka dama da kudinsa za ka samu dala 16,000 to haka zalika in kai asara ta dala ta dala 16 to asarar za ta zamanto asara ta 16,000 ne to wannan asarar ta 16,000 ba zai taba nasa kudin da ya baka ba yace kai daga wancan dala 10,000 da ka bashi daga can zai zabtare
sai ce to ba za ka sake ciniki ba sai ka cike wannan asarar da kai saboda haka idan akwai riba za ku amfana amma in akwai asara lakum dinukum waliya din ba ke ba shi to wannan me ake kiran wannan me ake kiran sa ina wanda muke fi kullu mu'amala me ake kiran wannan kudin sa ba zai tabu ba zai samu riba amma ba zai dauki asara ba wani irin ciniki ne wannan bashi ne da ruwa bashi ne da ruwa domin bashi shine zaka dawo masa da asalin kudin sa kudin sa ba zai ciwon kai ba kuma zaka samu kari zaka bashi kari akai zaka bashi riba duk abin da zai maka garanti din ra'sul mal uwar kudin ka tare da samun amfani amma babu asara wannan riba ne saboda haka idan masu cinikin forex ba sa margin kuma ba sa forward the futures to cinikin su halal ne amma su masu cinikin su kansu sun sani sun san ba zai yi kai wannan cinikin ba idan babu margin saboda haka na ba ba su da register da fake a sun ce suna da register a matsayin investment advisory na ba su da register din investment advisory to ma'aikacin SEC ya ce ba su da shi amma ni sun gaya min gaskiya cewa suna da registration na investment advisory to amma su da kansu sun ce ba zai yi uti ba sai da margin trading to margin kada ya isa ya mayar da shi haramtacce kuma ƙarin rigima shine ba su da register da SEC kun ga lokacin da ake galaxy abinda muke ta gaya mutane a nan kenan cewa a kula da Swiss Golden muka yi ta gargadin mutane kasu yanzu gashi nan Swiss Golden an je an kwana a ciki galaxy gashi nan an je an kwana a ciki ana bin galaxy biliyan 7 na kudaden mutane sun salwanta abin da yace musu zai ba shi yaje yana yi ba kuma an gaya an yi ta gaya wa mutane ahir mutane sun ji to da haka a kula da irin waɗannan abubuwa a daina kada ido ya rufe akan neman amfani a je a kai ya zuwa ga asara to mu dawo ya zuwa ga karatunmu na alkur'ani mu kyale a kasuwanci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنبياء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء
نعم الله يأتي إنما إلهكم إنما إلهكم الله أبنجدنكو شيني كتأي أبنجدنكو كتأي شيني الله وطبا كده وانو أبنجدن مبا الله با أم رئي با أم رئي با أبنجدن بني أبنجدنكو شيني كتأي الله وانا واتو أمتأين وأزيني باين كسر النبو موسى وده تار داتات آري دغنان كسر النبو موسى تكاري to sai kuma wa'azi da Allah madaukakin sarki yayi ya fara da tabbatar da tauhidi ubangijinku kadai wato abun bautarku kadai shine Allah alladhi la ilaha illa huwa alladhi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi babu wani wanda ya cancanci a bauta masa in ba shi ba domin babu kamar sa wasi'a kullu shay'in ilma ya yalwaci komai a ilimi wato ilimin sa ya yalwaci komai babu abin da yake buya babu abin da yake buya daga a cikin ilimin sa babu abin da yake buya a gare shi a sanin sa la ya'zubu anhu mithqalu dharratin fis samawati wala fil ardi wala asghar min dhalika wala akbar illa fi kitabin mubin babu wani abu da yake buya koda kwatankwacin kwayan zarra ne koda kwatankwacin kwayan zarra ne ko a sama ko a ƙasa ko abin da yayi sama da haka ko abin da yayi ƙasa da haka face rubuce shi a cikin littafi وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين علم الله كنن سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له مؤقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله باب ولا أبن ديك قياد الله تتعي يا ذا أي أكمن كالله دم رأي wanda yake a cikin dabbobin ma yafi komai gabawa ko turawa ne in za a yi zagin aka ce wa mutum sa ko aka ce wa mace saniya tana tafiya bugudun kamar saniya kaga an faɗi wani abu ne na aibantawa to ta yaya za a yi a kamanta abun bauta da abin da yake wanda yake a cikin dabbobin ma yafi komai rashin sani da jahilci domin haƙƙin wanda ya cancanta a bauta ma cikar ilimi kamala ilimi domin in ba shi da cikakken ilimi ta yaya za a yi cancanci bauta in ba ka bauta masa in baka bauta masa ba zai sani ba tunda akwai abin da zai ɓuya gare shi in ko akwai abin da zai ɓuya gare shi za ka iya tsoruwar wannan abin da zai ɓuya gare shi din ya zamanto baka bauta masa din ba kuma bai sani ba saboda haka haƙƙin wanda ya cancanci a bauta masa kamalul ilmi shi yasa Allah sai ya sifanta kansa da wannan wasi'a kullu shay'in ilma ilmun sa ya yalwaci komai kuma a cikin wannan akwai abin da zai bamu muraqaba wato kiwon Allah domin sanin ka da kan cewar ilimin Allah ya yalwaci komai wato Allah ya san komai ba abin da yake buya a gare shi ya zamanto kayi makanka nasiha ka san cewar kai mu'amala da Allah ba tare da ka rinka yaudarar kanka ba kace zaka boye masa wani abu wannan zai hana ka wato ha'inci zai hana ka wato ka rinka yi makanka dungu ko ka rinka yi ma mutane dungu ko ka rinka yaudarar mutane domin ka san in kayo in dai ka san cewar Allah shine abun bautarka ko ba abun da yake buya a gare shi to dole ne zamanto kan cewar abun da ke cikin zuciyarka ya zamanto shine a zahiri shi yasa Allah ya ce sawa'un minkum man asarra alqawla wa man jahara bi daidai ne a wajen Allah daga cikin ku wanda ya koye magana da wanda ya bayyana duk daya ne a wajen Allah ba bambanci bayyanawa da asirtawa a wajen Allah babu bambanci mu ne muke da bambanci to wannan kenan to sannan sai Allah ya ce kadhalika naqussu alayka kamar yanda muka kissanta maka muka baka labarin annabi Musa naqussu al haka nan muke baka labarin daga labarin muke kissanta maka muke gaya maka daga labarurrukan abin wadanda daga labarurrukan wato al'umomi da suka riga suka gabata ba duk ne aka faɗa ba saboda babu wanda zai iya gaya maka tarihi in ba Allah ba tunda shi ne ake a gabansa shi ne ya san komai to kamar yanda Allah ya ce kamar yanda muka kissanta maka tarihin annabi Musa haka muke kissanta maka labarurrukan al'umomi da suka riga suka gabata wanda fa'idar wannan shi ne tasliya ban haƙuri da lallashi ga manzon Allah da rarrashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kan cewa abin da yake fuskanta na wato ƙaryatawa da bijirewa na kafiran zamaninsa to annabawa da suka gabace shi su ma haka suka samu wannan saboda haka wannan sai haƙurtar da shi kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam wataran da yayi rabo ya raba ganima wani mutum ya zo ya ce masa ya Muhammad bai ma ce masa ya Rasulullah ba ya kira shi da sunansa ya ce ya Muhammad kai adalci domin wannan rabon ba Allah aka nufa da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ransa ya baci fuskarsa ta canza yace waye zai adalci in ban yi adalci ba yace wanda yake sama ya amince min amma ku ba za ku amince min ba sannan sai yace Allah ya ji kan dan uwana Musa an yi masa izaya an bata masa an bakanta masa da abin da yafi wannan amma yayi hakuri to haka wannan tasliya ne ya haƙurƙurtar da kansa cewa ga annabi Musa ma irin ga abin da ya same shi ma'ana abu na biyu kuma da ke cikin kissantawar da Allah yake yi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa'idarsa shine gaskata tabbatar da gaskiyarsa tabbatar da gaskiyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda bai yi karatu ba bai koya ba bai iya ba ba malami gare shi ba ba wani wanda zai ce yau shine malamin wanda yake shine malaminsa yanzu inda Quraishi suka tashi suna son su ga abin da za su turmije magana annabi sallallahu alaihi wasallam su ƙaryata shi shi suna taka maka ne idan akwai wani malami da yake gaya masa in har akwai bai kamata yace bai kamata a ce an san shi ba a ku tunani da kanku bai kamata a ce Quraishi sun yayata shi duniya ta san shi ba da Quraishi da Yahudawa da Nasara wanda ya kwace mulkin su da Farisawa wanda mulkin Farisa ya tafi a hannun su duk waɗannan ga ƙarfin mulki ga dukiya ga yawa ga mabiya a cikin Larabawa a ce akwai abin da zai nuna ƙaryarsa kuma a ce ba su kama shi sun yayata shi a duniya an sani ba idan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da malami da yake gaya masa wallahi da an fada da duniya ta san shi to amma ba shi da karatu bai iya ba wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yamini ba wani littafi kake karantawa kafin alqur'ani ba kuma rubutawa kake da hannunka ba baka iya rubutu ba ba wani wanda zai ce shine yake zuwa yake masa shifta yake gaya masa amma ya zo da abinda waɗanda suke su ne malaman da ake tinkaho da su ba su san shi ba to wannan shi ita ce babbar shaida akan gaskiyarsa yana daga cikin shaida akan gaskiyarsa ya zo musu da abinda yake su kansu ba su sani ba domin kamar yadda na ambata muku a cikin abinda yake a cikin al-ahdul qadim a cikin old testament a cikin exodus sifrul khuruj a cikin exodus cewa wanda ya sassaka dan maraki ga bani isra'il suka bauta masa annabi haruna haka suka faɗa kuma haka itikadin yahudu yake babu wanda ya tsarkake annabi harun daga wannan in ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da saukar alqur'ani waye zai gaya masa in an ce malaman yahudawa su ne da gojen su yake kwaikwayo me yasa su malaman yahudawa ba su wanke annabi harun ba ba su san wannan ba su ma shine kamar yadda allah ta'ala yake cewa inna hadha alqur'ana yaqussu ala bani isra'il aktsara alladhi hum fihi yakhtalifun wannan alqur'ani yana kissanta ma bani isra'il mafi yawan abin da suke sassafawa a cikin sa ba su sani ba amma allah ya sanar da shi to kamar yadda allah yake waɗannan kissoshi da allah yake kissanta ma manzon allah sallallahu alaihi wasallam akwai tabbatar da gaskiyarsa ga duk masu izina ga duk masu hankali domin duk wanda suke da ilimin littafi suna ganin wannan suka duba za su san kan cewa wannan al'amarin nasa gaskiya ne akwai kwanan nan wannan ɗaya daga cikin ƴan uwa Marwan ya turo min abinda wani rubutu da aka yi akan fassarar da tafi komai dadewa ta alqur'ani zuwa yaren latin da yanda wannan fassarar ta yi tasiri akan samun reformation tawayen da aka yi ma cocin catholic aka samu reform wanda su Calvin suka yi da irin tasirin fassarar alqur'ani da aka rinka yi akan manya-manyan 'yan siyasar turawa da malaman addinin turawa kuma har a yanzu ba abin da yake sanya turawa suke shiga addinin musulunci irin alqur'ani alqur'ani shine yake sa suke shiga addinin musulunci saboda alqur'ani shine shaida akan gaskiyar sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ce wa qad atainaka min ladunna dhikra haqiqa qad litahqiq tabbas mun baka ambato daga gare mu inji Allah min ladunna daga gare mu wato mun baka alqur'ani shine aka kira shi az-zikr wa hadha dhikrun mubarakun anzalna daga cikin sunayen alqur'ani az-zikr ambato ma'anarsa wato a cikin sa akwai ambatan duk abin da kuke bukata na hukunce wa nazzalna alayka alkitaba tibyanan likulli shay mun saukan maka littafi mai bayyana dukkan wani abu wato duk abin da kuke bukata na rayuwarku a yanzu da sanin tarihinku da sanin makomarku da tantancewa tsakaninku alqur'ani ya kunshe su shi wannan shine zikr wato ya ambaci komai da kuke bukata haka zalika alqur'ani zikr ne bi ma'ana ma yutazakkaru bihi abinda za a wa'astu da shi saboda yana bayyana ni'imomin Allah wanda bayyana ni'ima ita ce take sanya mutum ya wa'astu alqur'ani wa'azi ne kamar yadda aka ambata a farkon sura ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha wa'azi ga masu tsoron Allah alqur'ani wa'azi ne sannan alqur'ani zikr ne bi ma'ana ashara daukaka da girma da kyakkyawan ambato alqur'ani daukaka ne da girma da kyakkyawan ambato ga duk wanda Allah ga duk al'ummar da Allah ya bata shine Allah ta'ala yace wa innahu la dhikrun laka wa li qaumika wa sawfa tus'alun shi alqur'ani daukaka ne da daraja gare ka da kuma ga mutananka kuma da sannu za a tambaye ku saboda ka fuskoki guda uku kowanne daga cikin su alqur'ani dhikr ne kuma sannan shi dhikr wata fuska ta hudu kenan shi dhikr jinsi ne na abinda Allah ya saukar ma annabawa dukkan wata al'umma da Allah ya ba su lissafi sun zama to ahlul dhikr ma'abutan ambato daga Allah Allah ya saukar musu da wato ambato shi yasa Allah ta'ala ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamu ku tambayi ma'abuta ambato in ku ba ku in kun kasance ba ku sani ba su waye ahlul dhikr wanda suke da shiriya da littafi saukakke daga Allah wato alqur'ani yana daga cikin jerin gwanan littafan da Allah madaukakin sarki ya saukar daga gare shi to amma nan ya kara Allah ta'ala yace min ladunna daga gare mu daga wajen mu wato kowanne kowanne daga wajen Allah yake da Allah yace wa qad atainaka dhikra mun baka ambato ai ya wadata cewa Allah ne ya bayar to amma da yace min ladunna ishara ne ga cewa wato wani abu ne wanda Allah ya boye shi ya keban ya ajiye shi ya tanade shi ya kebance shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka yake a bayan kasa akwai littafi kamar alqur'ani babu littafi da ake karantawa a sifar da ake karanta shi irin alqur'ani inda akwai wanda ya haddace bible amma yanzu a tsammanin ku mutane miliyan nawa ne suka haddace alqur'ani a za su kirbi na ce ba za su kirbi ba bila adadin kenan amma dai a tunaninku za su yi miliyan nawa akwai wani bawan Allah wani Dr. Abdullah Lawrence Brown wani dan America ne dan airport likitan ido yana Madina yanzu likitan ido ne wanda ya musulunta yana tun saurayi ya musulunta a yana Madina yanzu ya rubuta littafi a akan alqur'ani shi yayi kardado yayi ba kuma census ne akai ba shi a kardadansa yace a duniya ba za a wato waɗanda suka haddace qur'ani ba za su gaza miliyan 80 ba miliyan 80 kusan rabin ƴan Najeriya adadin wanda suka haddace alqur'ani a duniya wannan ma'qul ko miliyan 80 amma da in ka tsaya ka duba a irin arramomi da muke da su da gwanaye da gangaren da muke da su to yanzu ina za ka samu kamar alqur'ani wani littafi ne wanda yake za a karanta shi ka ga a hawaye ya farara wani lokaci kuma ya sa ka farin ciki kamar ka ji kamar za ka tashi sama wani lokaci kuma ya sanya ka ka yi zurfin tunani ya zamanto ba ka ɗaukan abu haka kawai ka zamanto mai nauyin tunani mai zurfin tunani babu littafi da yake da tasiri a zukata irin alqur'ani yasa din Allah madaukakin sarki ya tanade shi min ladunna dhikra to shi azzikr kamar yanda yake alqur'ani Allah ya kira shi dhikr wa qad atainaka min ladunna dhikra mun baka ambato daga gare mu inji Allah haka shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dhikr ne shi kansa sallallahu alaihi wasallam ambato ne saboda shi alqur'ani ne yana tafi saboda alqur'ani a haka wato dabi'arsa kamar yadda Aisha tace kana kulquhul qur'an to shi yasa Allah ya kira shi kansa dhikra fattaqullaha ya ulil albabi alladina amanu qad anzalallahu ilaykum dhikra rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinatin liyukhrija alladina amanu wa amilus salihati min adh-dhulumati ila an-nur ku ji tsoron Allah ya kuma abuta hankula hakika Allah ya ba ku ambato daga gare shi menene wannan ambatan rasulan manzo da yake karanta muku ayoyin Allah domin ya fitar da waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki daga dufai zuwa ga haske shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dhikr ne ganin sa sai ya tunatar da kai Allah shi kansa sallallahu alaihi wasallam ganin shi kansa zikri to Allah yace na wa qad atina kamilla dunna zikra wannan falala ce da babu kamarta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dararen Ramadan da yake muzakara alqur'ani tare da malaika jibril idan yayi wa idan malaika jibril ya sauko suka yi darasu na alqur'ani to in ya rinka kyauta sai kace saka sai kace iska ce da aka sake ta baya barin komai bayarwa yake saboda duniya sai ta zamanto ba ta da wata kima a wajensa saboda wadatuwa da ni'imar alqur'ani Allah yake qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un da falala Allah da rahmatsa da wannan ki farin ciki yafi abinda mutane suke tarawa dan haka duk wanda Allah ya bashi alqur'ani Allah ya ga mai masa kyauta wannan ya ishe shi ya farin ciki da shi kisa duk wanda yake ganin bayan Allah ya bashi alqur'ani kuma yake ganin wani ya fi shi ko yake hangen wani mai wani karatu ko yake hangen wani mai wata dukiya ko yake hangen wani mai wani mulki to ya kaskantar da ni'imar Allah haka gaskiya ya kaskantar da abinda Allah ya girmama ai mutun ya ji ya wadata da alqur'ani to amma ka san wannan ba zai yiwu ba dan kawai kana karantawa sai idan ka rayu da alqur'ani ka zamanto cikin alladina atinahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi wadanda muka ba su littafin Allah suna karanta shi yanda ya cancanta a karanta shi to sannan Allah ta'ala yace man a'rada anhu duk wanda ya bijire haqqa tilawatihi wato kai tilawar sai yanda ya cancanci kai karanta shi shine ka karanta shi kar ka manta shi ka rinka karatun sa ka daina kar ka je ka san shi ka ajiye shi gefe guda ba ka karanta shi kuma ka rinka kiyaye iyakokinsa ba kana karanta shi ba amma ba ka abin da yake ka halalta halal ɗinsa ka haramta haram ɗinsa wannan shine kashin bayan ya tuna haqqa tilawati kana karanta shi ba ka barinsa kana tuna shi ba ka manta shi kuma kana aiki da shi ba ka tozarta shi to sai Allah yace man a'rada anhu duk wanda ya bijire ga barinsa wato ga barin wannan ambato da Allah ya saukar maka ya rasulullah fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra to hakika shi ranar alqiyama zai dauki nauyi akan sa zai dauki nauyi yahmilu yawmal qiyamati wizra zai dauki laifi mai girma an yi tasgirin wizra domin at-tasgir at-tankir an yi tankirin ta an kawo shi nakira domin a girmama shi wato girman nauyi girman zai dauki laifi mai girma ranar alkiyama duk wanda ya bijire masa to dama kun san sakon wannan surar shine gargadi ga waɗanda suke bijire ma alqur'ani kamar yanda fir'aun ya bijire ma sakon annabi Musa kamar yanda samiri ya bijire ma sakon annabi Musa to shine sai Allah yanzu yake wa'azi to kamar fa waɗanda suka bijire gashi an ga aqibarsu shi fir'aun ga abinda Allah ya masa shi samiri ga abinda Allah ya masa to haka zalika shi ma wannan alqur'ani ambato ne daga Allah duk wanda ya bijire masa zai dauki nauyi ranar alqiyama watakila Allah ya kyale shi a nan duniya amma ranar alqiyama zai dauki nauyi to sannan aka zo ai mana bayanin mecece san Allah ta'ala yace khalidina fi suna masu dawwama a cikin sa wato a cikin azabar wannan nauyin wato a cikin sakamakon wannan laifin ay jazaa'u zalika wizr shine jahannam za su dawwama a ciki wa sa'alahum yawmal qiyamati himla kuma yamu wannan nauyi yamunana a gare su ranar alqiyama a ce ranar alqiyama ka tashi a lokacin da babu mai taimakon ka babu mai maka sannu babu mai maka kallon rahama amma kuma a ce kana da nauyi kuma babba irin nauyin ka kangare ma sakon Allah to shine Allah yake suranta mana ka gani yau gashi an tashi tashin alqiyama wanda bayanin ta zai zo to a wannan rana a ce kuma kana dauke da nauyi to tur da wannan nauyi kuwa wacce ce wannan rana na'am
نحن نعلم بالله
Allah yace yawma yunfakhu fi sur. To in kana so ka san kai wanda ake karanta maka alqur'ani, in kana ka so ka san mecece rana alqiyama, to ita ce ranar da ake hurawa a cikin kaho. Kaho din nan halitta ce da Allah madaukakin sarki ya halicce shi, da Allah ne kadai ya san kaifiyarsa, wanda Allah ya danka shi a hannun mala'ika. Wannan mala'ikan shine Israfil, sahibul sur, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi, yace kaifa an'um wa sahibul qarn qad iltaqama alqarn wa hana jabhatuhu wa asgha sam'ahu yantaziru mata yu'mar. Yace yaya zan ji dadi na samu wata ni'ima a rayuwa, alhali mala'ika mai rike da kaho ya sa kahon nan a bakinsa, ya sunkuyar da kansa, ya kasa kunnansa, yana sauraro, yaushe za a ce masa ya hura? Wato ko yaushe zai iya hurawa? Hankalin sahabbai ya tashi, yace famaza ta'muruna an naqul famaza naf'al ya rasulullah, yaya zani idan haka halkar rayuwar take? Wato tunda yace shi yaya zai ni'imtu, ko kuma mun san muna san ni'ima, a san mu zo gida mu haɗu da yara da ƴaƴa yi farin ciki, a haɗu da ƴan uwa ai magana da za a ji dadi na ni'ima. To amma ga yanzu ga halin da muke ciki, har Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta yaya ma za a yi na samu wata ni'ima a rayuwar duniya? Sai suka ce ya zamu ya rasulullah, sai ce qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil, ala allahi tawakkalna. Sai ku ce hasbunallahu wa ni'mal wakil, Allah ya ishe mu, ma dalla da madogara, wa ala allahi tawakkalna, da Allah muka dogara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ala allahi tawakkalna. Wa nahshurul mujrimin, kuma sai mu tara mujrimai, su ne kafirai, yauma idin a wannan rana, zurqa, wato suna masu jajayen idanuwa, masu duhun fuska. Asali al-azraq shine wanda launinsu yake tamkar irin launin sama idan rana ta kusan faduwa, ja mai shuɗi-shuɗi, purple, wato launin jikinsu ya yi duhu, kuma idanun sun yi jajur, irin halin wanda zuciyarsa ta cika da tsoro. Wanda ya tsorata haka za ka ga kamar sa ta jirkita fatan, saboda yanda jinin yake yi a jiki, musamman in fararen fata ne, yanda za ka ga su yi. To ranar a wannan ranar, to haka za a tashe su, wato saboda za su tashi su ga kan cewar ashe ranar alkiyamar da suka ce babu ita, ashe gaskiya ce? Yanzu wanda suke cewa babu alkiyama, yaran da ake ta rudin su ake a Facebook pages din masu cewa babu Allah, masu zagin Allah da annabi da addini da sauransu, yanzu ya za su, idan sun mutu su kadai, sun san da yayin da za a sa su a kabari, wannan ethics din ba za su je saraka su zauna tare da su ba. Ana sa su a kabari, suka ga mala'iku sun zo musu, ya za su? Ko kuma suka tashin alkiyama, suka tashi suka ga alkiyama da suke karyatawa? Kamar Ahmad Didat ne, wai da aka ce masa, to yanzu kai Ahmad Didat wani mai yaki wanda bai yadda da addini ba, yace to yanzu in aka tashi ranar alkiyama, ai in ka mutu sai kai kan cewa ashe ai babu alkiyama nan ma da ake fada, duk babu ita, yaya za kai? Yace to ni dai hali na ba zai zamanto mafi muni ba daga wanda yake cewa babu ita ya tashi kuma ya ga akwai ita. Wanda yace babu ita, yaya zai yi? Wanne ne idan sa zai raina fata? Da yace babu, to shine Allah yake gaya mana, ba mu da tafarkin sanin wannan abu ko zai abu ko ba zai abu ba, illa wa qad atainaka min ladunna dhikra, sai ta wannan hanya, inda ba dan dhikr an bato da Allah ya ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam ba yake karanta mana, ba yadda za mu sani. To amma Allah da yayi mana sama, yayi mana kariya ta ionosphere wadda take kare mu daga abin da muka sani da wanda ba mu sani ba, irin race din da suke zuwa da za su cuce mu, Allah ya kare mu, ba mu wani contribution ba, ba mu hada wani convention na United Nations wanda zai tsare mu daga wannan ba, babu wani rawa fa da muka taka mu bani adam akan abubuwan da suke kare mu daga sama, da arzikin mu da yake zuwa, ba mu muka yi shawara muka ce mu ga yadda za a rinka yin ruwan sama ba, Allah ne yake mana, ba mu muka yi shawara muka ce ga yadda za a rinka fitar da tsirrai kuma ya zamanto akwai kwayar shinkafa, akwai kwayar hatsi, akwai alkama, akwai masara, akwai kaza, akwai ƴaƴan itatuwa masu daɗi, ga kuma dabbobi, ga na cefu, ga na bayan ƙasa, duk abin da muke bukata ya bamu, ga iska, ba ma bukatar mu ce sai mun je an samu a wani ɗaki da zamu je mu sha oxygen, ga ta nan muna shan ta, duk Allah ya mana wannan. Sannan a ce kuma Allah bai mana abin da ya san zai zo ya same mu bai bayyana mana ba, ina hikima a nan? Babu hikima. A ce duk abin da muke bukata a nan duniyar domin mu samu ni'ima Allah ya mana, amma abin da kuma za mu zo ƴan rayuwar nan kankanuwa ce shekara 70 shekara 80 mun gama ta, amma irin shekarun da za a yi a cikin kabari mutane wanda duk ya zo ya yi rayuwa kai ka san bai tafi gaba ki ɗaya ba, kana haɗuwa da su a mafarki ba, ka san suna nan. A ce duk tsawon wannan lokacin da halin da suke ciki ba a yi mana bayanin abin da zai kasance ba na wannan, ai babu hikima. Dan adam in ya tsaya ya tunanin wannan ya gani ya kan cewa da a ce Allah bai yi wannan ba, ai Allah maɗaukakin sarki bai zamanto mai rahama mai hikima ba. Saboda haka gaskata annabawa larura ce, larura ce ka gaskata annabawa. To waɗanda suke rana alkiyama suka tashi a ranan nan suka zamanto mujirmai sun ƙaryata annabawa, to za su tashi ido ya raina fata, shine idanunsu jawur, yatakhafatuna bainahum, suna sir suna asirta magana tsakaninsu, wato ba za su iya magana ba saboda tsoro ya cika kirjinsu, ba za su iya ɗaga murya ba saboda tashin hankali. Illa bittum illa ashra, ba ku wayi gari ba, wato ba ku zauna a cikin duniya ba face kwana goma, wato za su tuna cewa ai sun yi rayuwa a duniya, wai rayuwar nan da suka yi yaya tsawon wani lokaci ne, sai su ce ai kwana goma kuka yi. Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun, ai mun fi kowa sanin abin da suke faɗa. Idh yaqulu amsaluhu tariqatan, yayin da wanda ya fi su adalci a ra'ayi, wanda ya fi su daidai a cikin tunani, zai ce in labittum illa yawma, ai ba ku zauna a duniya ba face ni kidarin wuni guda ko kwana ba fi ba. Ku duba duk wannan shegantakar da ake ta yi ranar alkiyama, za ka kanta kamar wuni guda kai. Saboda in mutum ya kiyasta irin zaman kabari da aka yi, shekarun da aka yi, wannan dogon baccin, in Allah ya ba ka bacci ɗin kenan. Allah ka bamu. To sai mu tsaya anan, Allah ya kai mu gobe sai mu tashi. Wa yas'alunaka anil jibal, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.